أن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تغشي يوم الله يوم فرلسة دبيوسة دنيمسة يا ساكي حتى أمو أولا اللوكسي دنبي تدمشي وجونا دبيبير معالم na addininmu na musulunci, wanda addininmu ya haɗa da rayuwarmu gabaki ɗaya, wanda idan ba a manta ba wannan shine karo na hudu daga dirasa ta wannan makaranta da muke. A dirasarmu ta farko mun karanta tarihin annabinmu Muhammadu sallallahu alaihi wasallama tun daga farkon halitta har ya zuwa haihuwarsa da aiko shi da rayuwarsa gabashi ɗaya. Bayan nan mun biyanta da tarihin manyan sahabbansa guda goma wanda aka fi sani da ashirin da bashiri da jiddinsu. A shekara ta uku wadda bara kenan mun yi mahadarori wanda aka yi musu taken zika ƙaru, wanda muka ɗauki mawdu'ai daban-daban muka yi magana a kansu. To bana ma gashi Allah cikin baiwarsa da faralarsa ya sake ƙarfafa mu ya ba mu lafiya da iko mun sake haɗuwa don duba wasu kuma lukuɗoɗi wanda su ma za su zama mana matashiya da bita a cikin addininmu da rayuwarmu. Kamar yadda aka ji mai gabatarwa ya gabatar cewa an shirya darussa guda goma wanda za a yi su a cikin sati biyar insha Allah a kowace Asabar da Lahadi, wanda kowace rana an zaɓi wani maudu'i wanda za a yi magana a kansa, banda ranar ƙwaya ɗaya wacce aka ware ta cewa ita la'alla wato a cikin muhadarorin da ake yi wani yana da wani abu a zuciya da an ba shi dama da ya yi tambaya a kansa, amma tun da ba a ba da damar tambaya wato ya tafi da wannan alamar tambaya a zuciyarsa. Shi ne aka ba da ranar ƙwaya ɗaya a tsakiyar waɗannan ranaku na cewa za mu duba yiwuwar amsa wasu daga cikin tambayoyi da mahalarta wannan muhadara suke da shi, wanda suke fatan a amsa musu, ko muke fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙarfafe mu ya haske ƙirazanmu da ba mu ikon amsa tambayoyin da aka yi, wanda ita ma wannan an ware mata rana ɗaya, in ba wannan ba ta kowace rana da abin da aka ware mata. To alhamdulillah yau wato muhadarar yau an ba ta tashin wato wani sadar, ma'ana wani yanki na farko na hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallama da yayi akan nuna martaba da girma da ɗaukakar kalmar la ilaha illallah, cewa la ilaha illallah ismi, Allah tabaraka wa ta'ala ne yake faɗa a cikin hadisi kursi cewa wannan kalma ta la ilaha illallah ismi wato wani birni ne, wani shinge ne, wani katanga ne da Allah tabaraka wa ta'ala ya shata. Duk wanda ya shiga wannan wajen to ya tsere wa duk wani abin tsoro. Wannan shi ne abin da ya zo a hadisi, shi ne muka ɗauki wannan sadar na hadisi don wannan kalma ta la ilaha illallah ta zai mana mabuɗi na lokacin da za mu yi a wannan shekara insha Allah. Kuma kamar yadda aka sani dukkan lokacin nan ana shirya su ne da manufar maraba da watan maulidi, ma'ana watan maulidi ne ya fuskanto mu, shi ne muke yin maraba da zagayowarsa. Yana da zarar watan maulidi ya kama su shi kenan mun dakatar da su, kuma za a shiga harkokin maulidi kai tsaye insha Allah. To na kan tuna wata magana ta Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu lokacin da ya shauƙanci cikin yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya yabe shi ya yabe shi sai ce kai yabon nan ya yi daɗi, ya cancanta a ce an masa rawa, ina ma ni saurayi ne wanda ya iya rawa da na tashi na taka rawa saboda dadin yabon Annabi sallallahu alaihi wasallam to cewa yau za a yi magana ne akan la ilaha illallah sai na kan ko in ce ina ma ina da murya in fara biya zikiri tukunna kafin a shiga wato cikin tsawon mawdu ban sani ba ko anan akwai mai murya amma zikiri da muka yi da sama da ƙasa da duniya da lahira ga baki daya babu wanda wato karawar wayarsa baka kada ba cewa ana wani abu anan domin Allah tabaraka wa ta'ala yana alfahari da wurin da ake zikiri alfaharin da yake mala'iku yakewa cewa ku ne nake cewa inni ja'ilun fil ardi khalifa kuka ce ataj'alu fiha man yusidu fiha wa yusiku dima'a wa nahnu nusaddu bihamdika wa nuqaddisu laka ai mu ya kamata mu zama halibobinka ba su ba su in sun je shirka za su yi idan sun je yaki za su dinga suna kashe junansu idan sun je barna za su yi to idan Allah ya ga al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam sun taru suna zikiri sai ce mala'iku to zo ku gani kun ga waɗanda kuka ce wai in sun je shirka za su kun ga waɗanda kuke cewa in sun je kisan kai za su barna za su to ku zo ku ji abin da suke faɗa Allah yana alfahari da da'irar zikiri yana wato jinjina da'irar zikiri bari mu bude wannan zance namu da wani hadisi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗe shi tare da Mu'adh bin Jabal Mu'adh bin Jabal yana daga cikin saurayi matashi daga cikin samarin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya cikin da cikin yana cikin samari yana da hikimar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jan samari a jika saboda me saboda yana ganin wato su ne burgaman da za su ɗau ilimi zuwa nesa dattijai abokansa ne na kusa wanda kusa la'alla tafiyarsu tare suke amma samari su za a bari a baya su ci ilimi su ba da shi ga na bayan su shi sa za ka ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallam irin su Mu'adh irin su Abdullahi dan Abbas irin su Abdullahi dan Umar irin su Bara'u bin Azib irin su Anas bin Malik duk waɗannan har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ba mai shekara 25 wani ma bai kai 20 ba irin su Anas wasu ma su kai 20 ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kirawo Mu'adh ya ce ya Mu'adh ya ce labbaika wa sa'adaika ya rasulullah sai manzo Allah ya yi kamar bai ji Mu'adh ya amsa ba sai sake ce masa ya Mu'adh Mu'adh ya sake ɗaga murya ta fita da ya ce labbaika wa sa'adaika ya rasulullah amma har haka manzo Allah sai ya sake kiran shi na uku ya ce ya Mu'adh ya ce labbaika wa sa'adaika ya rasulullah a wannan kaso na uku Mu'adh yana gaban annabi sallallahu alaihi wasallam abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa haka ne don ya ja hankalinsa ya hada hankalinsa ya hada tunaninsa akan abin da zai ji daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya tabbata duk abin da aka kira ka har sai uku akan sa to ana bukatar ka tara hankalin da ka kiyaye shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya gaya Mu'adh man qala la ilaha illallah muhammadur rasulullah wanda duk ya faɗi wannan kalma ta la ilaha illallah muhammadur rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa da kalal jannata wannan ya shiga aljanna ya gama ba wai zai shiga ba ya shiga ya gama Allah ya haramta wa wuta ta ci jikinsa sai manzo sai abinda Mu'adh ya ce ya rasulullahi afa abshirun nasa bi hadha wannan garaba ta in shiga masallaci in kururuwa in fada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la idan ya tace ni har kai haka in ka ga mutane cewa tun yanzu ma sun samu katirje din shiga aljanna kowa miƙe kafa sai ya yi shi dalilin su amma duk yan aljanna Allah ya ce karka je ka faɗa Mu'adh ya ce na rike wannan sirri na rike sai yanzu da naga mutuwa da dattijantaka ta zo mun shi sa naga kar in tafi da shi ban faɗi wannan ba shi sa kuke ji na gaya muku ma'ana abin da ya sa nake mun buɗe shi da wannan kalmar dan mu fara sanin matsayin wannan kalma da girmanta wata irin kalma ce da Allah tabaraka wa ta'ala ya zaɓe ta ta zama mittahi na musulunci duddun da karatso na shirka duddun da karatso na tsafi na bauta wa wani Allah da duk abin da kai to daga ran da ka zo ka faɗe ta zuciyarka ta daura to ta shafe gabaki da duk abin da kai ka dawo kamar yau aka haife ka kuma ka shiga cikin wani da'ira ta Allah tabaraka wa ta'ala ta wanda duk ya taba ka a sannan kuma da Allah yake kuma ka shiga cikin wato wasu irin bayi na Allah wanda kowa bawan Allah ne amma ana ila'in kalmar bauta ta musamman a kan domin Allah tabaraka wa ta'ala in ya ga dama za ka ji ya ce in kullum mun fi samawati wal ardi illa atir rahmani abda duk wanda ke sama da wanda ke ƙasa bawan Allah ne ka sani ko baka sani ba amma a wani wajen sai ka ji ya warewa su ya ce su ne bayansa kawai a'a bayi na musamman wanda suka yi itirafi da bubiyar Allah kamar haka wata rana kamar yadda shedan shi da kansa ya tabbatar da haka yake sai ya halakar da ƴaƴan zuriyar annabi Adamu gabaki ɗaya sai ya ce illa ibadaka min mulkulati sai dai bayanka masu ikhlasi wannan sun fi ƙarfi na Allah ta yi masa inna ibadi laysa laka alaihi sultan ai wanda yake da sultanin ma akan su ai bayan Allah ne amma waɗannan da aka ware su an nuna wasu bayi ne na musamman to duk wanda suka cakuɗa da wannan kalma ya shiga cikin irin su in kaga shedan ya sa hannu akan ka to baka gama ruwa da kalmar la ilaha illallah amma in ka ruwa da kalmar la ilaha illallah to ko shedan domin shedan baya tsayawa inda ake yanzu domin kamar yadda zamu ji nan gaba annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce munafiki zai iya daga muryar shi la ilaha illallah wanda duk kaga ya daga murya yace la ilaha illallah wannan yafi karfin munafiki munafiki ba zai iya ba wannan kalma ce da kamar yadda na faɗa Allah tabaraka wa ta'ala ya bata girma da kima da muhimmanci shi yasa malamai na kowane fanni suka zura mata idanu suka kama kallanta suna kallon farkonta da ƙarshenta suna kallon mamakin gwaninta da fasaha da balaga da Allah tabaraka wa ta'ala ya kimsa a cikin waɗannan ƴan kalmomi jumla ce mai kalmomi guda huɗu a cikin kalmomin nan guda huɗu harufa uku ne kawai harufa uku ne aka dinga maimaita su su goma sha ɗaya amma ku duba sha'irin islam gabaki ɗayan su ku duba a ka'idar tauhidiyya gabaki ɗayan su an dunkule su an kimga cikin wa'annan harfa guda uku in ka faɗe su gabaki ɗaya ka faɗi komai in ka ƙudurce su ka ƙudurce komai in ka faɗe su ka faɗi komai mutum zai zo shiga musulunci ba wani aiki za a bashi ba wani karatu za a bashi ba komai za a bashi ba sai a ce ce la ilaha illallah wa'annan kalmomi da ka faɗe su to sun canja ka gabaki ɗayanka ba wancan ba ne wanda da kafin kamun ka faɗe su wannan wani ne sabo daban ba wancan ba ne shi yasa wani sa'in in ba a dace dama iyayen mutum sun sa mana suna na kirki ba sai a ce yanzu a sa man wani suna yanzu a yi mai wanka shi na shiga musulunci ma'ana ya dawo sabon mutum ba wancan ba ne walabi yake kallonsa a da to yanzu idan ya gan shi zai ga ba wancan ya gani ba domin wato inna basha'irul islam idza basharatul qulub kadat taj'alul mumkina mustahila wa mustahila mumkin da zarar abu ya mamaye zuciya musulunci ya mamaye zuciyarka to shikenan abinda dama a zaton za ka yi a kai abinda da ko kake yi yanzu kuma sai da mawa halci a wajen ko za ka iya wa wanda yake da matsafi mushriki mai hudda da aljanu mai tsafi amma da ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah yanzu ko zancen tsafin ma baya son aiwa magana dama baya son aiwa sawadu bil qaribu alboka ne mai hudda da aljanu wanda yana daga cikin hudan aljanunsa aka samu da la'ilin lubuwa a tare da shi domin aljanunsa ne ya zo ya gaya masa bayyanar manzala sallallahu alaihi wasallam kuma ya matsanta masa sai da ya je musulunta matar sallallahu alaihi wasallam yana zaune aka ce ga abokan nan da aljanunsa ya bashi labarin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce ku kirawo shi da ya zo ya gaida amirul mu'minina sai ce kai ne sawadu bin qarim ya ce ni ne an ce aljanar ka she ta baka labarin bayyana manzala sallallahu alaihi wasallam sai ya sadda kansa kasa yayi shiru sai na bare ce ga yamar wasu ce ai wannan magana ta wuce ba a ta da ka ko zan san ka ba a ta sai na bare matsa masa ce sai ya bashi labarin ya ce a'a ga yamana ai labarin ka yana da muhimmanci domin a cikin sa akwai dalilin annabtar annabin mu ba wai zan wai da kai baya bane yo ai ko da mu ba bokaye bane mu in mun gaya ma abinda muka yi kafin mu sai dan sai ka ji kai baka yi komai ba saboda haka amma mu namu ne ba za a tada ba kai naka akwai dalilin annabtar annabin mu saboda haka fa shi musulunci ya kunshe dukkan sha'ir nata a cikin wannan kalma la ilaha illallah muhammadur rasulullah shi yasa wasu malamai da suka cika suka batse sai suka ce ai wato harufanta ma kadimai ne ma'ana harufa da baki ɗayan su ma tunda kalma ce daga cikin kalmomin Al-Qur'ani. To harufa tunda Allah tabaraka wa ta'ala yana nuna cewa wato rubutu Allah shi ya sanar da rubutu. Kasancewar Allah shi ya sanar da rubutu, to shi kuma rubutu da harufa ake. Kamar yadda suke cewa Al-Qur'ani yana faɗa cewa wala ya bakatun an yaktuba kama allamahu Allah falyaktub. To cewa kama allamahu Allah din nan wato kamar yadda Allah ya sanar da shi, yana cewa Allah shi ya sanar da harufa. Wato sun rigaya a cikin ilimin Allah tabaraka wa ta'ala. To wannan wata magana ce mai tsawo wacce wataƙila in mun bita za ta iya fidda mu nesa daga maudu'in da mu muke son mu yi magana a kansa. Amma ko me yake faruwa, harufan da Allah tabaraka wa ta'ala ya saka a cikin wannan kalma, ta kalmar da ake kiranta wato kalmatu tauhidi, ko kuma ace kalmatu shahada, ko a kira ta kalmatu ikhlasi, duk waɗannan sunayenta ne. Ko ka kirawo ta mibtahul islami, kalma ce da take ita ce mabuɗin musulunci. Sanin ma'anarta wajibi, amma wato wajabcin shi ne tare da itiƙadin ma'anarta. Idan harkarka ya faɗe ta, to zuciyarka kuma ta ƙudurce ta. Idan zuciyarka ba ta ƙudurce ba, to faɗin na baki ba zai yi amfani ba. Amma idan zuciyarka ta ƙudurce, to faɗin na bakin sai amfani. To wanda baya iya magana, wanda baya iya magana kamar wanda yake kurma, ba zai iya faɗinta ba. Idan aka kwatanta masa ma'anarta, ya ƙudurce ma'anarta kamar ya faɗi ta, zai zama daidai da wanda ya faɗe ta. To amma ba za ka iya ƙudurce ta ba, domin baki zai iya faɗa, amma ita zuciya ba ta ƙudurcewa sai ta fahimta. Idan ba ta fahimta ba, ba za ta iya ƙudurcewa ba. Babu abin da zuciya za ta ƙudurce, amma baki ko bai gane ba, ko bai fahimta ba, ana faɗa yana faɗa, in an gama ya manta ba me yake, baki zai iya wannan. Amma zuciya sai an mata bayani, an gaya mata abin da za ka ƙudurce, ta san abin da ta faɗa, ta san abin da ta ƙudurce. Saboda haka sanin ma'anar la ilaha illallah sai zama na wajibi ne don imaninka ya tabbata. Idan ka koma wajen malaman Arabiya, za su gaya ma cewa wato waɗannan harufa an fara da la, sannan ilaha, sannan illa, sannan Allahu. Waɗannan harufa idan li'irabinsu za ka yi, za ka ga cewa a li'irabin ma tauhidin yana fita, ko aqida tana fita, ma'anar ma tana fita. Domin duk lokacin da ka ji Balarabe, Balarabe yana da harufa da yawa na lafayi, korewa, yana da la, yana da ma, yana da laisa, yana da gairu, yana da siwa, yana da harufa masu yawa. Amma a cikin harufan nan sai aka zaɓi la, ba a zaɓi ma ba, ba a zaɓi wato gairu ba, ba a zaɓi siwa ba, da sauransu. Wataƙila da an zaɓi ma akwai misalin wannan kalmar ko da Al-Qur'ani, inda Allah tabaraka wa ta'ala yake bayanin cewa ma min ilahin illa Allah. Wataƙila ka isa me bambancin la ilaha illa Allah da ma min ilahin illa Allah? In ma'anarsu ɗaya, wanda zai musulunta ya iya cewa ma min ilahin illa Allah, ya musulunta? Musulunta ba, sai ya ce la ilaha illa Allah. Ko dai ma lafayi take, la ma lafayi take, amma lafayin da la take ba irin nan ma ba ne. Shi yasa Al-Qur'ani baligi ne, yana da balaga kamar misalin suratul ikhlas ne Allah tabaraka wa ta'ala ce kul huwallahu ahad me ita ba a ce kul huwallahu wahid ba saboda ahad ita ce ablagu min alwahid ahad ta fi wahid wato takaita abin akan kwana da shi yasa ba a zabi ma zama harafin da aka yi lafayi da shi ba domin duk lokacin da ita lafiyar da ka'idar malamai na arabiya suna nuna cewa tana kore duk jinsin sunan da ke gaban sunanta ma'ana sunan duk sunan da ya zo bayanta to duk jinsinsa ta kore shi kuma baya zuwa dama sai dai ya zama na kira sabanin sauran wato hurufin nafi za su ibra ba ko da suna yin aiki irin aikin ta to amma ba sa korewa kamar yadda suke korewa idan masu karatun arabiya suna bibiyar yadda istisna wato nafi yake za su ga suna cewa itala nafiyatul liljinsi kuma sunanta baya zuwa sai na kira a ka'ida kuma sun ce duk sanda zikira ta zo bayan nafayi su tana fa'idantar da umumi ma'ana ba a ware kowa ba a ware wani ba kowa da kowa an haɗa shi shi yasa aka kore ilahu to in an ce la ilaha an kore an ce ita la nafayi take ga baki ɗaya babu ko da mutum da za ka ce misali la rajula fi dari abinda ake ni ba kowa la ahad ba kowa to amma suka ce ah to din haka ne ita wannan ma'anar ta zauna kenan in sun ce la ilaha babu ilahu kenan bayan kuwa ga su wato Allah tabaraka wa ta'ala yana ta afraita man ittakhadha ilaha hu hawa ko kuma ya musu Allah ilahan kama lahum aliha kamar yadda suke cewa a tattakizu asnaman aliha gumaka da alihatu ne to an ce ba ilahu kuma ga wani sun ya riƙe wani gunki sunansa ilahu to idan ita la a nan ta yi aikin ta kamar yadda ake cewa ta ra kore dukkan abin da yake sunanta yake ƙarƙashin ma'anarsa za ka ce a'a a nan akwai taqdirin mahzuji akwai taqdirin mahzuji la ilaha ma'bud bi haqqin la ilaha ma'bud bi haqqin babu wani ilahu wanda ya cancanta a bauta masa sun ce ai idan aikin ta ya zama zahiri to labarin ta mai sauki ne a share shi laraba suna yin wannan ko a zance mutum zai iya tambaya ko wani abu ka ce laba ko san shi alaba amma baka faɗi abinda ba asan babu ba asan din akan sa ba saboda an yi istidlali an wadatu da wanda yake magana da wanda ake magana da shi ya wadatu akan a gaya masa menene ake cewa babu asan kamar yadda alqur'ani ya zo akan maganar mutanen annabi Musa suka ce la dayy aswa ba su faɗi mahzubum an shade shi to saboda haka aka ce ilahu ma'budu bi haqqin wannan la ta kore duk wani ilahu da za ya cancanta a bauta masa illa Allah domin yawanci idan ka dawo ka tsallako zuwa illa istisna'i ne ma'ana toge togaciya ce za ka iya tambaya istisna'in nan mutasili ne ko ba mutasili ba ma'ana shin jinsin mustasnan minhu aka istisna'in ko kuma jinsin sa ba domin ilahu ba jinsin Allah ba ne ilahu ba jinsin Allah ba ne idan aka ce wato kowa ya zo duk ɗalibai sun zo amma banda motar su wannan togaciyar da aka yi ita mota jinsin ɗalibai ce ba jinsin ɗalibai ba ce ba mutasili ba ne istisna'i ke to kuma amma Allah ya halatta a yi saboda haka ilahu ba jinsin Allah bane, don Allah tabaraka wa ta'ala yace hal ta'lamu lahu samiya, ai babu wani mai suna Allah in ba Allah tabaraka wa ta'ala. Saboda haka aliha abinda ake bauta masa bisa rashin cancanta, bisa kuskure, bisa shirka, wannan shine ilahu. Shi kuma aka kore, aka tabbatar da Allah. To idan ka dubi wannan magana gabaki daya, sai ga cewa maganar abu biyu ne a cikin ta: korewa da tabbatarwa. Korewa da tabbatarwa. To in an ajula, in an kore magana aka tabbatar da wata, da malaman kalamu na malaman mantiki da malaman usulu suna da maganganu anan akan idan ajumla an samu nafyun wa isbatun, to wanne ne muqaddamun ala al-akhar, wanne ne za a fare? Kamar malaman shari'a hakullu suna cewa mai tabbatarwa shi ake gabatarwa akan wanda ya kore. Haka ma malaman kalamu suna faɗa cewa al-isbat muqaddamun ala an-nafy, hakullun in an gabatar duk wanda ya tabbatar shi za a fi sauraro akan wanda ya kore. Duk wanda aka ce misali yace yau Litinin, wani yace ba yau Litinin ba, yau Litinin, wani yace ba yau Litinin ba, idan ka zo za ka yi musu alƙalanci me za ka yi? Wa za ka matso kusa da kai, wa za ka tambaya a cikinsu? Mai tabbatarwa ko mai korewa? Mai tabbatarwa shi ne muqaddamu, shi kawai wanda za ka ce me isa ka ce ba yau Litinin ba, amma ba za ka ce wannan me isa ka ce yau Litinin, hawa hancin da kansa. Me isa ka ce yau ba Litinin ba, domin da wancan ya yi magana ko dai ya tabbatar da maganarsa ko ya kore ta wannan. Saboda haka daga cewa la ilaha illallah, babu akwai, babu wani ilahu sai Allah tabaraka wa ta'ala. To wanda ya tabbatar da samuwar Allah tabaraka wa ta'ala shi ne abokin magana. Wanda yake babu Allah ko akwai wani ilahu ba Allah ba, shi za a ce fatu burhanukum in kuntum sadiqin, shi za a ce kawo hujja, ya kawo hujja. Amma abillahi shakkun fadli samawati wal ardh, yaushe mutum zai ce Allah a ce wai ya kawo hujja? A sai dai wanda yake ba Allah shi a ce ya kawo hujja. Amma wanda yake akwai Allah, wannan shi ne mai tabbatarwa, kuma shi ne abokin magana, kamar yadda kaida ta malaman usulu da malaman wato kalamu suke tabbatarwa. To haka ko da a malaman balaga za a ga su da kansu kamar yadda muka faɗa ɗazu cewa al-istisna'u ba'da an-nafy yufidu al-hasra, su ma malaman balaga suka kalli wannan kalma suka ga gwaninta da fasahar da Allah ya yi a ciki, cewa su ake a tabbatar da allantakar Allah tabaraka wa ta'ala da wannan kalma. To tsarin da aka yi, babu wani tsari da za a yi wannan bayanin irin sa, domin duk lokacin da aka yi istisna'i ma'ana togiya bayan an yi nafayi, to ana nufin abin ya ta'aita akan sunan da wato aka tabbatar bayan istisna'i, cewa babu wani ubangiji in ba Allah tabaraka wa ta'ala, ma'ana allantaka ta ta'aita kadai akan Allah tabaraka wa ta'ala, babu wani Allahu in ba Allah. To wannan maganganu ne dai na malamai kala-kala wanda su aka bari da aiki, shi dai Allah ya riga ya gama tsara maganarsa kuma ya cusa mata abin da ya cusa mata. Idan ka zo kan menene to ma'anarsa, menene ma'anar la ilaha illallah, mu a Hausa ai muna fassara ko mu a rubuta da gaskiya sai Allah. To amma ba za ka faɗi wannan kace ka shiga musulunci ba, mutum ya ce ya zo shiga musulunci ka ce babu abin bauta da gaskiya sai Allah, gaskiya ne, amma har yau baka faɗi karɓar shahada ba, sai ka faɗi wa'innan domin su kansu harufan kamar yadda na ɗazu akwai sirrin da yake ƙarƙashinsu. wa'annan harfin guda uku da Allah tabaraka wa ta'ala Allah dan saukaka mana ya sa kalmar gajeriya da Allah tabaraka wa ta'ala ya ga dama sai ki sharɗa shiga addinin musulunci sai ka hadisa alqur'ani kuma ka hadisi ba baka shiga ba ko kuma ya kawo wasu kandaman kalmomi wanda ba kowa ne zai iya hada ba yace sai ka fade su a jere da sauri su 30 in ka kasa a ce ja baya sai kawo wata kalma la ilaha illallah ko baka taba fadin lafazin larabci ba zaka iya fadin wannan domin saboda hikima kalmomi ne gaba shi dayan su daga zuci ake fadin su daga cikin ciki harufun dawfiyatun dukkan su na ciki ne babu wanda ake motsa baki ko a huro baki ko a wani abu a fada kowanne bakin ka kawai zaka buda muryar su ta fito daga ciki da la da ha da a hurufun dawfiyatun harufa ne na ciki ko masu saukin fada domin da irin su sha aka ce ko irin su gwa to wataƙila wani yaran in zai shiga musulunci zai iya haƙura ba zai faɗi ba domin an ce a larabawa ma in hadisi ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ana afkahu man nadaka bizzaji ni na fi kowa iya faɗin zaji a larabawa ma maza Allah ya fi kowa iya faɗin sa to ballanta na wanda ba ba laraban ba irin mu kaga dai sai dai a ji ya kusa faɗa a kyale shi a haka amma dai bata faɗu ba amma Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya wa'annan harufa dukkansu harufa ne wanda suke daga cikin zuci dan a nuna cewa kalmar a zuci take da waje ba a baki ba dalala ne akan cewa kalmar a zuci take da waje ba a baki ba sannan wata hikima kamar da malaman su bayan su suka nasu nazarin suka ce wata hikima ta Allah a cikin harfin wannan kalma ga baki ɗaya ba harafi mai ɗigo saboda ɗigon nan shi yake ruɗarwa saboda haka Allah ya janye ɗigon kamar yadda shi yake faɗa a cikin diwani ko a wanda ɗuka ainihin aini abdalakar gaina ko fada an ka nutsukar gaini fal ainu zahirun wanda ɗuka ainihin aini abdalakar gaina shi yake cewa ka daina yi wa aini ɗigo ka bar aini a yanda yake a buɗensa duk lokacin da kai wa aini ɗigo ya koma ra to ra ɗin nan rainu kenan hazo to da hazo ya samu ido yana gani sosai shi ne wani mawaƙi bahaushe mai irin wannan magana yake faɗa cewa ka riƙe an baki ka ƙyale an gai baki ɗigonsa ke ruɗarwa da zarar ka yi ɗigo to hazo zai same ka amma da zarar baka yi ɗigo ba ainihin zai kuma aini amma kana mai ɗigo sai kuma raini raini ko hazo kenan to da hazo ya same ka abin da ke gabanka ba za ka iya ganin sosai ba to hazon ne yake samun mu muka kasa ganin abin da yafi komai kusa da mu da wannan hazon zai yaye to sai mu ga abin da ke kusa da mu amma hazar da ya yi kauri ya yawa idanuwan mu abinda yake mafi kusa ai kun san ko a masu ciwon ido akwai wanda shi ciwon idonsa abinda yake kusa ne baya gani sai ya matsane sa ko littafi ne zai dan tura gaba kaɗan sannan sai ya gani ko gilashin nan akwai wanda in ka saka shi to nesa zai nuna ba amma ba zai nuna ba kusa ba to idan abu yayi wa mishi dutu zuhuri ka fa'u suka ce in abu ya bayyana ya bayyana ya bayyana sai ya ɓuya to dukkan mu haka muke yanzu duk wanda ya nuna ma wani abu ko hoto aka kawo ma aka zo kan hancin da aka ɗora za ka gan shi sai ka ce ɗan yi baya da shi kaɗan to duk abin da ya bayyana da yawa ɓuya yake amma kai ne ka ɓuya ba shi ne ɓuya ba shi bayyana ne da yawa sai ka kasa ganinsa amma in kai nesa to sai kuma ka gani shi to abin da ke nesa nan a janye ma wannan hazal da idan wannan kalma ta tauhidi Allah ya sa hikimomi da ma'anoni a cikin ta da asararai koyayyu a ciki ya ishe mu yanda Allah tabaraka wa ta'ala ya bata muhimmanci a cikin littafin sa wannan kalma Allah tabaraka wa ta'ala saboda gani ita ce littafin Islami ya faɗe ta ba so ɗaya ba ba so biyu a cikin Alkur'ani ya lalata ta ya lalata ta kusan masu kididdiga suna cewa an lalata kalmar tauhidi la ilaha illallah kusan sau 35 a cikin Alkur'ani Allah yana lalata kamar alif lam farkon su ta Ali Imran Allahu la ilaha illallah kamar ayatul kursi Allahu la ilaha illallah kamar irin su shaidallahu annahu la ilaha illallah kamar su ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو كما فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو ديوا قاتنا الله تبارك وتعالى يا تنانا كاتا يا تنانا حين ذلك سوى كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون علامة تكبرين suna cewa ay qul ay lillahi tariku alihati lillahi sha'irin majnun suna daukar mazala mawaki mahaukaci mai cewa la ilaha illallah annabi sallallahu alaihi wa sallama taken wannan kalma a wajensa yawo yake yi rariya rariya kwararo kwararo in ya samu jama'a sai ce qul la ilaha illallah tublu ku ce la ilaha illallah ku rabauta a duniya da lahira wata kalma ce da ka faɗe ta abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa yake cewa Abu Talib ya ammu qul la ilaha illallah ka ce la ilaha illallah ni ku in tsaya ma da ita a gaban zatin Allah mana duk wanda yake la ilaha illallah ita za ta tsaya masa a gaban zatin Allah tabaraka wa ta'ala ya ishe ka matsayinta Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana cewa wato ayyukan nan dukkan da mutum ya yi aikin kirki mala'iku ne suke daukar aikin sama zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala mala'iku ne suke daukar aikin sama zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala amma banda ita ita la ilaha illallah da kanta take zuwa ta fi karfin wani mala'ika ya dauke ta domin Allah ta yi ilayhi yas'alu kalimu tayyib ita ce la ilaha illallah amma wal amalu salihu fa yanfa'uhu mala'iku ne suke daukar amalin salih amma ilayhi yas'alu kalimu tayyib ita da kanta take tafiya ba tare da wani ya raka ta ba ko wani ya tafi tare da ta saboda matsayinta wannan ihtimami da Allah tabaraka wa ta'ala ya bata na lalata ta a cikin alqur'ani da fadin matsayinta wanda a ƙarshe Allah tabaraka wa ta'ala ya sa ta zama burgami na addinin musulunci gaban kowa to idan mun koma kamar da dazu muke bayanin fahimtar ta da mu gano ma'anar ta in ka ce la ma'budu bi haqqin illallah babu wanda ya cancanta a bauta masa in ba Allah tabaraka wa ta'ala duk wanda aka bauta masa an bauta masa ne bisa kuskure bisa rashin cancantar sa domin shi ma bawa ne kamar yanda mai bauta masa yake ba amma la ma'budu bi haqqin illa Allah tabaraka wa ta'ala babu wanda ya cancanta a bauta masa in ba Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai ya cancanta a bauta masa anan abinda kake nunawa nafiyul uluhiyya kore allantaka da kuma istiqaqul ibada cancantar a bauta ga wani Allah tabaraka wa ta'ala da kuma tabbatar da ita ga Allah madaukakin sarki anan za ga wasu zikiri ma idan suna zikiri a zikirin ma sai sun nuna annabi wal iswas ana juyawa da haka ana kada kai wannan kada kan da kake gani kamar kada dan yatsa ne a lokacin da mutum yake yin tayya wannan karkara dan yatsan yana da ma'ana to haka wannan la ilaha illallah aka ake ko sai an taho daga nan a kawo nan kuma a girgiza kai anan shine isbatun ayi
la ilaha illa allah
annabi wal isbat ka kore uluhiyya da istiqaqul ibada ga wani Allah tabaraka wa ta'ala ka tabbatar da ita ga Allah madaukakin sarki wasu suka ce ai ma'anarta la mustaqbalan aw kulli ma suwa wa muntakiran ilayhi kullu ma adahu illa Allah tabaraka la mustaqbalan aw kulli ma suwa wa muntakiran ilayhi kullu ma adahu illa Allah tabaraka babu wanda ya wadata gabarin komai baya buƙatar komai kuma komai yake da buƙata a wajensa sai Allah babu mai wannan sifa in ba Allah tabaraka wa ta'ala la mustaqbalan an kulli ma suwa ya wadata daga dukkan abin da ba shi ba kuma duk abin da ba shi ba yana da buƙata a wajensa to babu mai wannan sifa illa Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah madaukakin sarki shi kadai yake da wannan sifa Ibn Abbas a cikin ƙara bayani na wannan kalma yace a karkashin wannan kalma akwai ma'anar la nafi'a wala darra wala mu'izza wala mudilla wala mani'a wala mudi illa Allah tabaraka wa ta'ala ba mai amfanarwa ba mai cutarwa ba mai dagawa ba mai kaskantarwa ba mai bayarwa ba mai hanawa in ba Allah tabaraka wa ta'ala to duk wannan maganar ai ba iyakata nan ba domin misali idan muka koma wacce ma'ana ta dazu cewa babu wanda baya buƙatar komai wurin kowa kowa kuma yana buƙatar komai a wajensa sai Allah to idan aka baka wannan ma'anar kai da kanka in ka je ka sa ta a gabanka ka zauna ka zura mata ido ka kwana kana kallanta kana tunani a cikin wannan ma'ana to gobe da safe za ka fito da bayani cewa waye zai iya ɗaukar wannan sifa waye zai iya ɗaukar wannan ma'ana cewa baya buƙatar komai wurin kowa domin a cikin maganar akwai abu guda biyu akwai istijla'i akwai ibtiqali wadatuwarsa da buƙatuwar wani sai zuwa gare shi shi ya wadata kuma wani sai ya buƙatuwa zuwa gare shi ba a buƙatar komai kuma komai yana da buƙata a wajensa to kai da kanka an zaunar da kai an ce fito da mai wannan sifar to duk sun wato sifofin Allah tabaraka wa ta'ala a ƙa'idar tauhidiyya in nan sitta wa sittun guda 66 ɗin nan to za su fito cikin wannan ma'ana domin misali sunayen Allah ɗin wato sifofin Allah guda 20 wajibabbu tun daga kan alwujudu har zuwa mutakalliman ba guda 20 ba kenan to in za a raba su biyu akwai wanda suke da maganar istigla'i wadatuwar Allah akwai wa'inda suke ma'anar ibtiqali buƙatuwar wani Allah ya zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala misali idan ka ce baya buƙatar komai wurin kowa istigla'i kenan kowa kuma yana da buƙata zuwa gare shi ibtiqali kenan to fitan mana da sifofin istigla'i ka fitan mana da sifofin ibtiqali a cikin sifofin istigla'i dole ka fitar da cewa na farko dai akwai shi shine alwujudu domin in ba shi ma ai wannan magana to zama ko akwai alwujudu samuwar sa shi kansa Allah tabaraka wa ta'ala sannan abu na biyu alqidamu rashin farkonsa me isa ka sa alqidamu a cikin sifofin istijla'i ai in ba dan kadimi bane yana da buƙatuwar wanda zai yi shi shi kuma an ce bai da buƙata a wajen kowa to in dai bai da buƙata a wajen kowa lalle ya zama baya da buƙatar mukaffifi baya da buƙatar wanda zai halice shi baya da buƙatar wanda zai kasance shi to shi ne ya zama alqidamu huwal awwalu shi ne farko farkonsa babu bata riga shi ba domin da farkon Allah babu ta riga shi to dole yana da buƙatar wanda zai samar da shi kuma idan ya samu ya buƙaci inda za a aje shi da sauran buƙatu na rayuwa to dole ka bashi idanu rashin farko to kana bashi idanu da sabar idanu ta zauna a zuciya ka cewa me wannan sifa ta istighlali sai ya zama kadimi automatically kuma ya zama baƙin wanzaje domin idan bai zama baƙin wanzaje ba to samuwarsa ta zama ja'iza ba ta zama wajibi ba domin za a iya rasa shi kuma a zauna lafiya yanzu abin da ke faruwa ɗin nan yau da an ce ka mutu ba abin da zai canza ko wutar da ba za ta mutu sai a ci gaba da harka kawai ashe samuwarka kawai ja'iza ce ba lallai ba ne da samuwarka wajiba ce yau kana mutuwa sai a jin rugugugugu duniya za ta ruɗe sai a rarra so ka dawo da umma ka dawo ba to duniya ba za ta zauna ba to nan za mu fahimci samuwarka wajiba ce wannan da zai wanke da wannan sufa sai Allah tabaraka wa ta'ala domin duk wanda ake ganin kafaitacce ne isasshe ne to wata ran an binne shi kuma da aka binne shi ba abin da aka fasa lokacin da wato wanda ya juyin juya hali na farko a daular wato Kisra a cikin ɗan shekaru wasu goma sha biyar ba ya hankaɗa mulkin da sai da aka shekarar 3000 a duniya a nan amma saurayi ne matashi dandalin Allah ya ba shi ƙarfi ya hankaɗa daula ya zauna ya yi mulki amma cikin ɗan ƙaramin lokaci kuma sai maniya wato mutuwa ta cin masa sai ya mutu tun da sauran ƙarfinsa bayan ya zama sarkin duniya sai malaminsa ya zo kan gawarsa ya tsaya ya ce ina sauran ɗalibai ƴan makaranta aka zo masu koyon falsafa da hikima ya ce yau ga wani a kwance kun fi sanin kowaye kowa ya zo ya faɗi wata magana ta hikima da Allah ya bayyana akan mutuwar da rayuwarsa da mutuwar nan yake aji tare da ku muke karatu da shi ya zama soja a gabanku ya fara yaƙi ya zama kaftin ya zama komanda ya tunkuɗa sarki ya tunkuɗa ɗanbaraɗuriya guda ya zama a duniya babu sarki kamar sa amma kafin wani lokaci yau gashi a gabanmu a kwance waye zai iya faɗin hikima ta Allah akan irin wannan rayuwa akai ta faɗin hikimomi akai ta faɗin hikimomi amma kulasar abin da aka faɗa a wajen babu wanda samuwarsa take lalle in ba Allah ba domin yau gashi a kwance ko babu abin da aka fasa a duniya to da ka taɓa tabbatarwa da Allah sabar ƙidanmu to dole ba ƙawun tabbata a kan sannan har yau da mukhalafa lil hawari ya saba da halittarsa kar ya zama irinmu in ya zama irinmu zai buƙata irinmu tunda shi an ce baya buƙatar komai wurin kowa to dole a raba shi da mu a ce ba irinmu ba ne mu muna buƙatar uba muna buƙatar uwa muna buƙatar reno muna buƙatar sama muna buƙatar ƙasa muna buƙatar ruwa muna buƙatar iska kai ba mu da komai muna buƙatar komai amma shi wannan an ce sifarsa mustaghnan an kulli ma suwa ya wadata da duk wanda ba shi ba saboda haka sai ka tabbatar masa da wujudu ka tabbatar masa da kidamu ka tabbatar masa da baqa'u ka tabbatar masa da mukhalafa lil hawadisi sannan uwa uba qiyamu hudu wasu wadatuwarsa da kansa wata ita take ma'anar abin da ma ake faɗa ke wadatuwarsa da kansa ya mutu ala da nafsi ya tsaya da kansa sannan alwahdaniya ma'ana sai ka hada masa sifofin wato a mutu da kansa malaman tauhidi nafsiya da kalbiya ga baki daya wa'annan su ne sifofin da suke magana akan istighlalin Allah tabaraka wa amma sifofin ma'ani da ma'anawiya kudura irada ilmu hayatu samu kusur kalam kullu ta'ala qadirun wa muridun wa alimun hayyan wa samian wa basiran iftikarun mai zuwa gare shi domin ta wayannan sifofi ne muke samun madadi daga Allah tabaraka wa ta'ala ikon sai halice mu ikon sai tasarifi da mu ikon sai mana kaza ya ji mu ya ga mu ya magana da mu da sauran duk wanda yake karin mu ne zuwa gare shi saboda kaga a ce in ka fahimci kalmar la ilaha illallah zaka fahimci ta kalma ce da take kunshe da sifofin musulunci gabaki daya shi yasa a kunshe da mutum ya zama musulunci a ce la ilaha illallah da ya faɗe ta ya faɗi waɗannan al-wujudu al-qidamu al-baqa'u gabaki daya 20 din nan ko kuma ce lokacin sita wasu cikin din nan gabaki daya su ka faɗi shi da zara ka faɗo wannan ka faɗo wannan shi yasa azamu da annabi sallallahu alaihi wasallam ba a da buƙatar ma ba a da buƙatar ma a ce ma sai al-wujudu sai al-qidamu azamu da manzo Allah sai an gaya ma wannan ba ba sai an ce la ne ne karatu yake duk ba sai an gaya ma wannan ba da ka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah to ka hadiya a cikin ta shikenan kuma ko magana za a yi za ka yi sai a ji irin wannan magana tana fitar da bakin ka wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito daga masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam in ya mutu yakan kalli sahabbansa kowa ya ga me a fuskarsa me yake tattaunawa to ranan da ya fito sai ya kalli wanda bikin sa ana kiransa Haris sai ya ga alama akwai magana a bakin Haris sai manzo Allah ya ce ya Haris kaifa asbata ya aka wayi gari me yakon Haris ya amsa irin amsawa yau da kullun asbata bi khairu wa ajra ya rasulullah sai ce asbata mu'minan haqqan sai ya rasulullah na wayi gari mu'mini da gaske cikakke mu'mini ne yau manzo Allah yana son yira irin wannan sai manzo Allah ya ja shi kusa domin akwai dalilin abin da ya faɗa kamar yadda ya gaya wa Banu Asad lokacin da suka zo za su musulunta sun ka zo suka ce manzo Allah ga alama shi domin mutane ne Banu Asad wasu mutane ne daga Yaman ko yanzu an san su da kwalliya suka ce daga ganin yadda ya kalle mu ka fahimci cewa kwalliyar mu ta ƙayatar da shi domin wasu na zuwa buzu-buzu har sai an gaya musu kar ku shigo manzo Allah haka su ku dan yi wanka ku je tu jikin ku manzo Allah baya sai zan gani mutane da kazanta to su ku tassas suka zo tassu kace muna kallon su muka fahimci cewa kwalliyar mu ta kayatar da shi manzo Allah yace manantum suwaye mana su gabatar da kansu su suka ce mu'minuna mu'minai ne ne ko sai ta hada ba mun banu asadin su suka ce mu'minuna sai manzo Allah ya ga ya ce su a kuma yana da hakika ku zo ku bani labarin hakika imani wanda za su mai kawani na Haris din zalu manzo Allah ya ce Haris mu'minun haka ne yace na'am ya rasulullah sai ce to me hakikar imanin ka me hakikar wannan magana yace wallahi ya rasulullah na wayi gari yanzu a kirjina ina ji in na daga ido na zan iya ganin al'arshi in na daga ido na zan iya ganin al'arshi kuma ina kallon tasarifin ubangiji a cikin halittarsa to da yadda zan ce irin wannan abin da manzo Allah ya faɗa ne a ce manzo Allah ta yi wannan yanda ya faɗa yayi gaskiya a'a wato hailala kalmar la ilaha illa Allah ta mamaye zuciyarsa har sirrin ta ya haɗiyu a cikin damirinsa sai ya zama bakinsa ma yana furtawa da ita domin ita wannan kalma duk inda ka kai ga faɗin ma'anarta to iya ɗanɗanon da ka samu nata ne amma tana da gaba da nan domin me Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa yana cewa wato zukata suna samun nutsuwa ne da faɗin la ilaha illallah me nutsuwa duk zuciyar da bata san Allah ba bata tare da Allah ba yanda za a yi ta samu nutsuwa to amma faɗin la ilaha illallah zai sa zuciya ta samu nutsuwa da Allah duk mutumin da baya da tare da Allah to za a gan shi ba a nutsa ba domin wato ahlu la ilaha illallah kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ahlu la ilaha illallah laysa lahum wahshatun fi quburihim wala fi nushurihim yace masu la ilaha illallah ba su da dimuwa ko suna cikin kabari ko bayan sun dai daga kabari annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ka anni arahum yace yanzu magana ne da nake da ku kamar ma ina hangen su ga san an tashi daga ranar alkiyama yan furuna turaba a ru'usu suna karkade kasa daga kawunan su sun tashi anitse babu imuwa babu jijita babu tashi hankali saboda sirrin la ilaha illallah da yake tare da su wannan kalma kamar yanda mai ummul barahin yake fada yake cewa sirrin aqida ta musulunci ga baki daya ya nadu a karkashin wannan kalma ta la ilaha illallah amma ba za ka san haka ba sai ka yawan lalata ta idan ka yawan ta lalata ta to dandanan da zaka baka a harshenka da zuciyarka to ba za ka iya furta shi daga bakinka domin wanda za ka gaya wa shi ko ba zai iya gane wannan kalma ta la ilaha illallah annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanya ta zama ita ce abin da zai ma jagora daga kafirci zuwa cikin addinin musulunci ita ce abin da take yanke abin da duk aikata a bayanka ita ce wacce za ta haska ma gabanka ita ce wanda za ta tsaya ma a ranar alkiyama a kan duk wanda zai taɓa ka wani bawan Allah zai yi wa fati sai ya ɗau ƙafan kwani guda bakwai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sai ya zubi shi sai ya yi wa fati kalmomi ne guda bakwai ma'ana tsakoyi ne guda bakwai saboda kalmomin guda bakwai ne a cikin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce abun mamaki da aka je lahira ya je tsaya hisabi da aka auna ayyukansa sai a ga cewa munanan ayyukansa sun yi rinjaye a kan kyawawa sai aka sa masa jambiro da aka sa masa jambiro sai aka ce a yi wuta da shi da aka taho aka ta san ma wuta za a jefa shi tana da lahasab ata abuwa ko haka Allah tabaraka wa ta'ala tana da kofi guda bakwai duk kofar da aka dosa daya daga cikin duwatsun nan sai ya kumbura ya tsalle ya fada wa kofar ya rufe ta sai mala'iku su ja 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 su akwai shi wacce kofar kafin a je sai ɗaya kara tsalle ya kumbura sai zai toshe ta sai sun toshe kofin nan bakwai kuma babu mala'ika har ƙarfin mala'ika sun kasa ɗaga wannan dutsen yace wannan sai wannan a koma kotu da shi amma da shi gaban Allah sai a koma gaban zatin Allah tabaraka wa ta'ala me ya faru ai duwar tsune suka je suka toshe kofar suka hana a shigar shi garin ya sai duwar suka ce dukkan mu mun yi shaida kowace mai ashhadu ta tsaya ta ce na a gaba na ce ashhadu mai Allah ilaha gaba ta ce ni kuma a gaba na aka faɗa kowace guda bakwai ta ce saboda haka mu je ruwanmu shi ne ashadu an la ilaha illallah wa ashadu kuma shi ya faɗa kuma rakiyar da muka taho yi da shi sai Allah tabaraka wa ta'ala zai ce a ni ma na karɓi shaidu saboda haka yanda suka toshe can ku je ku gani in yana da koma a aljanna a saka shi yo ana tafiya duk ƙyauren da ke jikin aljanna to dama ita wannan kalma ita ce miftahul janna mabudin aljanna gabaki ɗaya kofin sai su buɗe kowanne suna halin mahalumma ku biyo da shi ta nan ku biyo da shi ta nan ku biyo da shi ta nan babu wanda zai yi wannan in ma la ilaha illallah domin Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yasbiquha amalun babu wani aiki da zaka yi wa Allah ya riga la ilaha illallah wala tatruku dhanban ita kuma ba ta barin zunubi in dai ta zo to magana ta kare duk abin da kai wa Allah tabaraka wa ta'ala idan ka zo wa Allah da ita to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya haramta wa wuta ki shafi nama kalmar la ilaha illallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa sai za a je ka dan daga cikin wato laƙunƙuna na la ilaha illallah cewa da za a haɗa duniya wato samai bakwai da ƙasai bakwai da abin da ke tsakaninsu a saka su a mizani akan la ilaha illallah a sai bangaren la ilaha illallah sai jari saboda me annabi Musa ya ce wa Allah Allah sanaddani kalmar da zan dinga kiran ka da ita Allah ya ce dinga cewa la ilaha illallah la ilaha illallah ita annabi Musa yake ambata Allah tabaraka wannan kalma wace Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu ita sahabbai suna cewa wato a taya mu murna mu musulmi Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu kalma wace kalman nan babu wata ni'ima babu wata baiwa da tabisa Allah da ya ba mu kalmar la ilaha illallah duk wani abu da zaka yi wani sahabi ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi wani aiki ne mafi daraja annabi sallallahu alaihi wasallam yace kalmatu la ilaha illallah ambatan Allah abinda sahabin ne yace ya rasulullahi yanzu ambatan Allah har ya fi zuwa yaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya fi zuwa yaki wannan hadisin Abu Darda ne ya rubuta shi yace ya fi ka tafi yaki ka gamu da abokin gaba ka sare shi ya sare ka takobinka ya karere ya jike da jinin kafirai wannan kalmar kafuwa ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wani abu suka ce to tunda la ilaha illallah a sallah wace sallah ce ta zuwa yace wace aka hada ta da ambatan Allah to azumi wanda ya fi azumin da aka hada shi da ambatan Allah a aikin hajji wanda ya fi wanda aka hada shi da ambatan Allah duk wanda ya fi ka ambatan Allah to ya fi ka kusaci da Allah saboda ne ana jalisu man zakara Allah tabaraka wa ta'ala yace ni abokin zaman wanda yake ambato na ni domin ya ishe mu martaba fakuruni azkurku duk wani ambatan Allah da za a yi duk wani ambatan Allah da za a yi babu kamar la ilaha illallah domin annabi sallallahu alaihi wasallam ne yake afdalul zikri la ilaha illallah duk sanda aka yi ibada Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fa idza qadaytumus salata fadhkuru llaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum da zara an gama sallah a ci gaba da zikiri shi zikiri bai da lokaci shi zikiri bai da adadi shi zikiri bai da sharadi zaka yi shi ko ba alwala zaka yi shi ko kana kwance ko kana tsaye ko kana tafiya duk zaka yi zikiri Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa idza qadaytum manasikakum fadhkuru llaha inda mashar alharam idan kun gama aikin hajji ma ku dinga ambatan Allah wato a lokacin mashar alharam duk inda wato wajen ibadoki ku dinga ambatan Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala yana amri ya ayyuhal ladzina amanu dhkurullaha dhikran katira komai Allah zai ce mai arabi kaza lokaci kaza sharadi kaza amma banda ambatan Allah kalmar la ilaha illallah ba ta da sharadi ba ta da cewa sai da kaza ko sai ba kaza kai har ta kai a hadisin da Ahmad ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku yawaita fadin la ilaha illallah ku yawaita fadin ta har munafikai su ce muku babu kaza ku dinga fadin zikirin la ilaha domin fadin la ilaha illallah shedan yana da tasiri a duk ibadu amma ba ya tasiri akan la ilaha illallah bai da tasiri bai da hannu akan la ilaha illallah duk abinda kai shedan yana ganin zai iya cimma amma ban da fadin la ilaha illallah saboda haka zaka ga cewa ashe fadin sirrin wannan kalmar ya isa daga fadin ta mutum ka ji ya samu wani shi'uri wani canji wani fahimta isa duk lokacin da mutum ya zo ga wani malamai yana ne ya tafiya zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ba abinda ake lakana masa sai fadin la ilaha illallah da ka fada to shikenan yanayin fadin ka irin tafiyar zuciyar ka irin tafiyar kalmar ka irin tafiyar zikirin ka Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mana wato girma da daukaka ta hanyar karkashin abinda za a samu daga wannan kalma ta la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Shehu Islam radiyallahu ta'ala anhu yana ba mu labarin kansa irin yanda Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi tasiriti da kalmar la ilaha illallah yana yawo na yada addinin musulunci ya shiga kasar Ghana ya je wani gari sai daga cikin manyan garukan Ghana ana kira sa sama aka tara masa mutan garin gabaki daya dubban mutane sarakuna daga kai hakimai maza da mata shau yana kira su zuwa ga Allah yana kai musu wa'azi yana musu bayani yana hasida wato ruhaniyar musulunci ta fada zukatan su kowanne ana cikin wa'azin amma shau Allah ya haska masa ya fahimci cewa wa'azin nan ya karbo da mutane yake cewa kullum ajaba da'awati fi wa'azin kullum ajaba da'awati yace al-muluku wal kubara fi asfal kowa na fahimci cewa abinda nake gaya maka ya karba mu sai fa qultu la ilaha illa allah muhammadun arsalahu ilayhi shi wani cikin wannan kawai yace la ilaha illa allah muhammadur rasulullah gabaki da sai fa qala hal majus wal kufar gabaki da sai majusa ne kawai sai ce la ilaha illa allah muhammad wal kufar gabaki da wal umara duk sarakuna ne kawai ma sai da amsa la ilaha illa shi fa dabatul nufus sai zuciya ta yi dadi a lokaci daya an kirga dubbunan mutane ne a wajen suka karɓi musulunci daga fadin wannan kalma kwaya da duk lokacin da aka zo mu da mutum aka ce ce la ilaha illallah shi da kansa watakila mu in ba ka samu wato shehi muradi wanda zai ƙara girgije ka ya sake wato wantsakar da kai akan wannan kalmar watakila mu mabiyoncin mun tashi cikin gata gano sirrin ta a wajen mu yana da wahala domin babu gata ka tashi ka tarda babanka yana cewa la ilaha illallah babanka tana cewa la ilaha illallah wanka yana faɗa wanka yana faɗa maƙotanku na faɗa garinku yau duk garinku musulmi saboda haka wanda yake ilwa bai san ana rana ba amma da ka tashi ka tarda iyaye da kayayye da kakanni duk kafirai yau ka hangi haskar la ilaha illallah ka hangi martabar la ilaha illallah ka zo ka ce kana san alaƙana ma wannan kalmar ka faɗe ka to irin waɗannan inda za ka hira da su za su gaya ma irin yadda suka ji haɗiyar wannan kalma a cikin zuciyarsu lokacin da suka faɗa kai saboda sun kana goye kake ta shanta har ka rinu da ita ma baka sani ba baka iya gane bambancinta da watanta ba amma wanda ya tashi ba tare da ita ba yanzu aka lakana masa ita to in baka yi wasa ba sai ya fi ka sanin zaƙinta sai ya fi ka sanin ɗanɗananta amma idan kana son ya zama ne yanda ka tsere mai ɗin nan ka tsere mai to ka luzunce ta ka yawaita ta kullum wannan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah ku dinga sabunta imaninku da faɗin la ilaha illallah sai yawai ta faɗin la ilaha illallah Shaddad ibn Aws yana bada labari an ce wato a Ubaysh ibn Samit yana wajen yana gaskata shi abinda Shaddad yake cewa wata rana mulaka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ce hal fikum garibun akwai baƙo a nan abinda ke nufi da baƙo wanda ba musulmi ba domin yahudawa da kiristoci sukan zo mazaunin manzo Allah su zauna wani sa'in ko don tambaya ko don ma ko zai musu kyauta tunda sun san ɗabi'arsa yana musu kyautuka to nan sai ce akwai waɗanda ba mu ba a nan domin duk lokacin da a yaren shari'a aka ce wanda ba mu ba to ana nufin kafiri kafiri domin ya Allah tabaraka wa ta'ala wato yana cewa shahadatu ahadukum idza hadara ahadukum shahadatu ne yake faɗa to ala abin yayi nisa ma'ana wato Allah tabaraka wa ta'ala yana nan duk lokacin da kai ce wanda ba mu ba walimin ba musulmi ba kamar a mata da ake min nisaikum daga matanku ana da mata da take musulma ba wai kafira ba to ce mu sallallahu alaihi wasallam hal fikum garibun a cikin ku akwai ba wani wanda ba musulmi ba suka ce mu kadai ne shaddad da muka ce mu kadai ne sai manzo Allah ya ce a rufe kofa da aka rufe kofa abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ce gabaki ɗayan ku ku ce la ilaha illallah gabaki ɗayan suka daga murya suka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam da suka faɗi haka da daga murya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga hannu sai ce اللهم انك بعثتني بهذه الكلمه الله كاي كايكوني da wannan kalma wa amartani biha kuma kai ka umurtani da wannan kalma wa wa'adtani alaiha kuma kai kai mun alkawari akan ta innaka la tukun fil mi'ad Allah kai baka saba alkawari abinda manzo Allah ke ne ya faɗa abinda yayi ba sai ce abshiru duk wanda ke wajen nan albishir din sa duk Allah ya gafarta muku ɗan aljanna daga fadin kalmar la ilaha illallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya lakana musu suka fada yanda ya fada yace to sai albishir duk sun zama ɗan aljanna wannan ya isa gane martabar wannan kalma su cewa fadin ta yana wajata shiga aljanna yana haramta jikinka daga wuta malamai in alim sallallahu alaihi wasallam yana cewa umirtu an uqatila lan sahaya qulu la ilaha illallah an umarce ni in yaƙi mutane har sai sun ce la ilaha illallah in sun ce la ilaha illallah sai ce asamu min nidi wa amu wa amwala fadinta ban kala ha asama nafsuhu wa malan waladi ya fade ta ya kiyaye ransa ya kiyaye dukiyarsa wanda kuma ya ita to da dukiyarsa da wato ransa ya zama bai da wata kima a addinin musulunci ma'ana dan an wawo shi dukiyarsa ko dan an kafi da rayuwarsa hadarun ma'ana babu diyya a kansa domin ya yi gaba da abin da Allah tabaraka wa ta'ala ke yan uwa maganganu a kan kalmar la ilaha illallah sai dai mu iya abin da za mu iya faɗa amma ba za mu iya ƙyaƙyace sirri da ma'anoni da ke cikin wannan kalma ba amma kowa komai abinda zamu gode wa Allah da shi da Allah ya sanya mu daga cikin masu faɗin la ilaha illallah da Allah ya sanya mu daga cikin masu nanarsa kwaya ta tak ita take haramta mutum daga wuta ta wajibta masa shiga aljanna kwaya ta tak don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace za a zo da mutum ranar alkiyama yana da littafi 100 da aka rubuta ayyukansa amma littafi 99 duk ayyukan zunubi ne a ciki sai a littafi kwaya ɗaya ne aka samu la ilaha illallah amma da aka auna sai kwaya ɗayan nan ta rinjiya yi 99 ɗin kun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala ba ɗaya ba ba biyu ba muna nanatawa muna maimaitawa muna nanatawa muna maimaitawa dan wannan kalma ta zame mana shaida a gaban Allah cewa mun faɗe ta kuma mun yi imani da ita a sama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah ya Allah ya Allah la ilaha illallah ya Allah ya Allah La ilaha illallah ya Allah la ilaha illallah ya Allah ya Allah.
Assalamu alaikum warahmatullahi.